Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana sha hantsi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 28 ga watan Agusta shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an gargadi 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare da su haɗa kai domin ci gaban Najeriya a fannoni daban-daban. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Ali Kaya. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya wanda Babangida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Ƙungiyoyin farar hula da shaidu sun ce masu zanga-zanga da ke neman a kawo ƙarshen mulkin kama-karya sun rufe hedikwatar ofishin jam'iyya mai mulki da ke garin Sueda da ke kudu maso yammacin Siriya a zanga-zanga da ta shiga mako na biyu da ba alamun dainata. Matasa ɗauke da injinan walda sun rufe ƙofofin shiga ginin ofishin jam'iyyar da shugaba Bashar al-Assad ke jagoranta wanda ke bisa ikon ƙasar tun juyin mulkin shekarar 1963. Ɗaruruwan mutane ne suka sake bazuwa kan titina a rana ta 7 a jere a wata zanga-zangar lumana sakamakon taɓarɓarewar yanayin rayuwa da tashin goron zabi da farashin gas yayi, inda suka nemi a gaggauta samar da canjin gwamnati a ƙasar. Bashar ka sauka kawai, muna buƙatar yin rayuwa ta mutunci. Waƙar da masu zanga-zanga suka riƙa rerawa kenan a inda suka taru a wani dandali da manyan malaman Rose suka samu zanga-zangar tasu albarka ba tare da sa baki ga kiraye-kirayen da ake yi na kawo ƙarshen mulkin Assad da iyalansa ba na tsawon shekaru 50. A jiya Lahadi, ministan ilimin Faransa ya ce za a hana yara sanya abaya ko dogayen rigunan da basu matsa jiki ba da wasu matan musulmi ke sanyawa a makarantun gwamnatin Faransa a yayin da ake shirin koma makarantu. Faransa, wadda ta tilasta haramta duk wata alama mai dangantaka da addini a makarantun gwamnati tun a ƙarni na 19, ta sa doka da ta cire duk wata alamar mabiya addinin Katolika daga tsarin ilimi a makarantun gwamnati. Tana ƙoƙarin farfaɗo da dokokinta domin ganin ta yi maganin tsirarin musulmin da ke ƙara yawa a ƙasar. A shekarar ta 2004 ta haramta ɗaura ɗankwali a makarantu, inda ta zartar da dokar da ta haramta sa niƙafi a bainar jama'a, lamarin da ya ɓata ran wasu ɗimbin al'ummar musulminta miliyan 5. Ƙasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a ƙasar Italiya, duk da cewa ba ta da wata hulɗa a hukumance tsakaninsu, kuma sun tattauna kan yiwuwar yin hulɗa a tsakani. Tun a shekarar 2020 ne Isra'ila take ƙoƙarin maido da hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Morocco da Sudan ƙarƙashin yarjejeniyar maido da kyakkyawar alaƙa da aka yi ma laƙabi da Abraham Accord da aka cimmawa da taimakon Amurka. Ministan harkokin wajen Isra'ila Eli Cohen ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da ministan harkokin wajen Libya game da ƙwaƙwarar damar da ƙasashen biyu suke iya samu daga hulɗa tsakaninsu. Mai magana da yawun gwamnatin haɗin kan ta ƙasar Libya a birnin Tripoli bai ba da amsa nan take ba a lokacin da aka nemi ya ce wani abu game da ganawar da Cohen ya yi da ministan harkokin wajen na Libya Najla Mangoush.
An jima kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan an bayyana haɗin kai, riƙon amana, sadaukarwa a matsayin muhimman batutuwa wajen ci gaban ƙasa da al'umma, musamman ma la'akari da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke da muhimmiyar gudunmuwa da za su iya yi wurin don ganin cewa Najeriya ta ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwar al'ummarta. Wakiliyanmu ko kuma abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu na ɗauki da rahoto akan haka.
Zagayowar shekara dama ce ga ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka, wato Zumunta Association of America, na haɗa kan 'ya'yanta a wurin taron ƙolin ƙungiyar na shekara-shekara domin tattauna abubuwan da suke da muhimmanci ga ci gaban ƙungiyar 'ya'yanta da Najeriya, wacce ta kasance kanwa uwar gami kuma uwa mabada mama a Afirka. haka nan mai tsarin bai sauya ba. Shugaban kungiyar zumunta na kasa mafi karancin shekaru a tarihin kungiyar Sunday Beatrice kenan yayin da yake share fagen tattaunawar taron na bana inda ya bayyana irin kimar da kungiyar take da ita a irin hukumomin Najeriya. Jakadan Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Professor Tijjani Bande shine babban bako a wurin taron kungiyar na bana ya bayyana muhimmancin Najeriya a duniya da irin nauyin da ya rataya a wuyan ɗan kasar mazauna kasashen ketare na ganin sun kare martabarta.
Sense of self and think that the chief option of every day looking at the most left on the media.
Farfesa Bande ya kuma shaida cewa tallafawa cigaban Najeriya na bukatar bada kulawa a bangarori uku da suka hada da tabbatar da zaman lafiya, ilimi da kuma samar da ayyukan yi ga matasa.
Duk wani taimako da aka yi ko ya dan kafu idan ba zaman lafiya nan da nan kuma sai a dawo baya, saboda ka a kula da wannan. Abu na biyu shine babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi. Ya kamata a inganta taimakon mutane su samu ilimi. Abu na uku shine samar ma mutane abin yi. Hanyoyin haka suna da yawa amma dai a arewa inganta aikin noma.
Shugaban kungiyar na kasa na farko Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya ce tun bayan da aka kafa kungiyar take tallafawa dimbin ɗan arewacin Najeriya bangarorin daban-daban.
Wannan kungiya ta zauna shekaru kuma tana abubuwa da tana da gidauniyar scholarship ta biyan kuɗaɗen ƴan makaranta da shekarun nan 30 da ta yi. Bata taba dainawa ba kuma abin take karanta su da su ba ilimin siyasa bane, ilimi ne na sana'o'i kamar kiwon lafiya, aikin gona, injiniyanci, koyon kwamfuta da sauransu.
Sai dai ya bayyana irin kalubalen da suke fuskanta wajen zakulo waɗanda za su ci gajiyar tallafin kungiyar.
Wahalar da muke ci shine mu samu majiyoyi su ba mu yaran da za mu kai makarantu domin mu biya musu. Kullum sai an je ana dudufa ana kame-kame. Sai an faɗa an sa jarida cewa shekara ta zo lokacin da za a sa yara makaranta ya yi. Kuma kungiyar zumunta na ita za ta biya amma ba a sa mutane da yawa.
Shugaban kungiyar na yanzu Sunday Beatrice ya ce babban burin zumunta a yanzu shine ganin cewa ba a bar ƴan arewa a baya ba.
Za mu ga inda za mu koyar matasa inda za su yi amfani da na'urorin kwamfuta na zamani kamar su fannonin artificial intelligence, saboda inda duniya ke nufa kenan. Banda haka kuma mun ga cewa idan mun koya wa matasa irin wannan suna iya zama a Najeriya, suna ba da nasu gudunmawa, suna samun dala inda zai taimake su, taimakawa iyalansu.
Dangane da kiran da aka yi don neman 'yan Najeriya ƙwararru da ke zaune a ƙasashen waje su koma gida don ba da gudunmawarsu, ɗaya daga dattawan kungiyar zumunta kuma ƙwararre a fannin kimiyya Mr. Joe Hassan ya ce babban abin da ya zame musu kadangaren bakin tulu da ke hana galibin su komawa gida shine matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya.
Rashin national security na gida ba wanda ke son ya je gida yanzu ya aiki. Saboda kowa na tsoro. Inda gwamnati za ta iya ta gyara kasa wasu mu za mu iya zuwa.
Ya kuma ce da cewa Najeriya tana da duk abin da take bukata ta yi dogaro da kanta.
Pump ne muke yi, pump na ruwa da kuma na food and fertilizer kuma na petroleum industries. Muna da steel rolling mills a gida a Najeriya. Za mu iya yin wannan pump ɗin daga kasa har a gama shi, har a fara amfani da shi. Ba sai an saya daga nan a kai gida ba.
Mataimakiyar shugaban uwar kungiyar Roda Embu Anata Bayanu ta ce an bar matan arewa a baya kuma akwai bukatar a basu dama kamar yadda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi.
Mata ana barin mu a baya don komai iliminki za ce mace me za ta yi, ai ya kamata ta je ta zauna a karkashin namiji ne. Gani na yana da kyau inda su ma za su taimaka ma al'umma domin mata su ne iyayen gida, kuma an ce kafin gida ya zauna sai an samu mace.
Wannan shine karo na 30 da kungiyar zumunta Association of America ta gudanar da taro irin wannan tun kafuwar ta a shekara ta 1999 wanda ya samu halattar ƴaƴan rassan kungiyar daga Minnesota, Alabama, Missouri, Kansas, South Carolina, Iowa, Illinois, Texas, Washington DC da dai sauransu. Aisha Mu'azu, Muryar Amurka.
A gaida Aisha Ma'azu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasa cikin watan jiya, sa'o'i kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan ƙasar Faransa na ya fice daga ƙasar. Masu zanga-zanga sun taru a kusa da sansanin sojojin Faransa a Yamai, babban birnin ƙasar, inda wasu suka rika daga tutocin ƙasar ta Nijar ko ta Rasha, wasu kuma ɗauke da kwalayen da ke ɗauke da sakonnin kira ga sojojin Faransa na su fice daga ƙasar. Ƙasar ta Faransa wadda ta yi wa Nijar mulkin mallaka, har yanzu akwai sojojinta 1,500 a cikin ƙasar. Sun rika taimaka baraɗan shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wajen faɗa da Dakaru da ke iƙirarin jihadi da wato da ke da ƙarfi a yankin, kafin sojoji su kifar da gwamnatin shi a juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Majalisar tsaron ƙasa ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Tiani da yana tsare da shi da iyalansa a fadar shugaban ƙasa. An fara zanga-zanga ta jiya Lahadi tun da jijjifin safiya a wani shatale-tale da ke kusa da filin jirgin saman Yamai, daura da sansanin sojin saman ƙasar ta Nijar, inda sojojin na Faransa suke, inda masu zanga-zanga suka amsa kiran roƙon ƙungiyoyi da ke goyon bayan sabbin jagororin ƙasar. Jami'ai sun ce a jiya Lahadi kasashen Masar, Habasha da Sudan sun koma bisa teburin tattaunawa da suka yi na tsawon shekara guda game da takaddamar ginin dam ɗin da ƙasar Habasha ke ginawa akan babbar hanyar ruwan kogin Nilu. Komawa ga tattaunawa ta zo ne bayan da shugaba Abdel Fattah El-Sisi da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed suka faɗa a watan jiya cewa suna sa ran cimma yarjejeniya cikin watanni hudu game da aikin dam ɗin da Habasha ke yi a kogin Nilu da zai laƙuma kuɗi dala Amurka biliyan 4 da miliyan 600. Ƙasar Masar dai ta bayyana fargaba akan mummunan tasirin da gina dam ɗin zai yi wa ƙasar ta, muddin ba a yi la'akari da ita ba.
A gaida Hauwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Tuma da lada fatan an shakata da wannan wakar. Wannan shirin na zuwa muna ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Nasiru Adamu Likaya da shirin mu na gaba.
Zoran. zauren matasa.
Masauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba lamuran da suke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da yada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin har ila yau na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke garamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki daga hukumomi dan kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa a cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya Muhammad Bara'u ya ce matsalar a baya sai dai a majigi ko silima suke gani amma yanzu ga ta nan a zahiri. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
Nasiru abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama saboda wurin abin ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba abin ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cin wasu sun sauka ware
saboda ni a halin kauye abin da ba mu samu gani kakanninmu da iyayenmu ba sabu ga nan ba mu sha sai mu ji labari ko a gani a can to yanzu ya kai mu mu an wuce tin mu ne yanzu an kusa zama da rata.
Aha, da mu watakila sai a irin fina-finan Indiya da na Turawa ake jin karo albarkai.
Wata ne da an ce an dinkin mutun ya waje, to yanzu gashi mun zo gaban mu kawo mutun fiye da 10 sallah ka binne shi da hannunka, kawo mutun fudu, kawo mutun biyar, kuma duka ƴan uwanka ne, wasu iyayenka ne, wasu yannanka, wasu ƴaƴanka, wasu ƴan abokananka.
Umar Yakubu Fama, duba mana wace irin zan iya cewa rashin riba ake samu daga wannan inda an bar yanzu wajen na lafiya kalau ana noma da adawa a baya waɗanne irin amfanin gona ne ake fitarwa daga wannan yankin na Dan Umaru?
Gaskiya Malam Nasiru, amfanin gona ina ga kaga masara, shinkafa, farin wake, waken suya, dawa, riɗi, kusan dai maiwa, dankali. Duk abin da ka san ana noma ina ga kamar Irish potato ne kawai ba ma yi nan. Eh dankalin Turawa to shi kadai ne na san ba ma noman shi a wannan wuri amma ta kai ga akwai shekaran da muka farfado da harkar noman dankali wannan irin namu dankalin mai zaki sai da ya kai da buhun dankali ana sayar da shi naira 500 akan yawan adadin noma shi da aka yi. So kaga da can kamar da kaji na faɗa ma a maganar da na yi dazu cewa ana iya fitar da sama da trailer 300-400 duk sati kasuwar Bena. Saboda Bena ita ce babbar kasuwar da muke da ita nan kusa wanda take a district din shine yayin constitution din kamar ya hada Dan Umaru, Mererai, Ayu da sauransu haka duk muna under ƙarƙashin rukun Bena. So waɗannan wuraren idan aka ce maka ranar kasuwa ne sama da trailer 300 ga sati ana fitar da ita amma wanda yanzu abun ba ma wannan magana ake ba duk waɗannan ƙauyukan da kaji na nitsuwa ma babu waɗanda ba su fama da firgici na tashin hankali na yunwa da rashin zuwa gona a noma. Mu matsalar mu kawai shine a bari mu zauna lafiya.
Ma'ana idan akwai zaman lafiya ba ma sai an samar da wasu abubuwa ga kawai noman ya isa ya rike jama'ar yankin.
Yawwa noman kawai mu abinda muke noma ba ma iya cinye shi a shekara. Dole ne sai mun fitar da shi ba ma iya rike shi. Saboda idan za ka duba akwai su karanka su shanu da muke kiwo da sauran abubuwa na amfanin rayuwa waɗanda a ƙarshen kaka ake zuwa ake sasaya. Za ka ga da shekara ana iya samun alhazzai a cikin wannan garin ɗai sama da mutum nawa suna zuwa haji yanzu ba haka ba.
An rage zuwa aikin haji kenan dalilin irin arzikin noma da ake samu.
Kwarai kuwa saboda harkokin tsaron nan abubuwa komai ya taɓarɓare kuma tun can ana kallon yankin Kebbi kamar ba ta da matsala. Sun manta da mu da muke da idan da yanzu a ce magana nan da muke kana da map na Kebbi State idan zaka dube ta zaka ga wani kamar tayi wani jela daga can ƙasa in ka dubi da ko sagu zaka ga wannan jelan a nan Dan Umaru take. Akwai abin da Fulani ke kira Burtali burtalin shanu hanyar shanu suke bi su fito wurin kiwo. So burtalin da ya fito daga Niger ya bi ta dan Umaru ne, in ya fito ya bar Zamfara zai bi ta dan Umaru a Kebbi State ya fada dajin Benin Gwari a Niger State, sannan ya tafi Amin Bangi ya fada Bangi, sannan ya fada dajin Benin Gwari ya tafi shine har zuwa Kudu. So kuma waɗannan mutanen duk wanda zai gaya maka duk inda wannan burtalin yake babu inda ba su sani ba, suna hawa kan waɗannan burtalin ne su zo su damu mutane. Ko da ake gaya maka cewa ana kashe-kashen mutane ana ce Kebbi tana zalin ƙalau, tun fara waɗannan abu tun 2015 kai in fact tun wajen 2000 har abin da ya yi tun da ka san fara banditin har yanzu mu muna cikin wannan matsala. Don duk wanda ka tambaya ka ce wani ka san ƙasar ɗan Umaru ka san ƙasar Bena zai gaya ma jan Allah wani kalan hali suke ciki. Muna cikin mugu-mugu mawuyacin hali.
Wato ma'ana a baya ba a ji labarin matsalolin da kuke fama da su bane kenan.
To gaskiya matsalolin da muke fama da su saboda ni abin da na ɗauka ya kamar waɗanda za su labarta mu shugabanninmu halin da mutanen wannan wuri suke ciki kamar shine muka rasa, ko kuma suna iya ƙoƙarin su ne a ƙoƙarin ne bai kai ga gaci ba har yau.
Ya gaza.
Kuma suna yi gaskiya suna ƙasa a gwiwa.
Bari mu ji Isa. Kafin mu buɗe zauren gaba ɗaya don mai magana ya faɗi abinda zai faɗa, Isa El Usman duba mana ya yanayin jami'an tsaro, ya kamata dai wannan abin yana faruwa ai ba za a rasa jami'an tsaro da aka turo saboda su taimaka al'ummar yankin su riƙe yin rayuwarsu cikin kwanciyar hankali ba.
Gaskiya Hajji Nasir a baya an turo jami'an tsaro irin su 'yan sandan Sefa da Mobile Police da ya sauran 'yan sanda ne, amma a gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma ɗan Umaru attack akai wallahi 'yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. Yanzu maza da nake maka police station tamu ta ɗan Umaru division ɗin babu plate ɗin 'yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komai har yanzu babu wani wanda anka kawo a wurin. Gaskiya babu jami'an tsaro.
Hato me ya faru jami'an tsaron ne suka kaura ina suka koma to?
To jami'an tsaron nan gaskiya mu ba mu san inda suka koma ba, amma dai muna tunanin kamu ko suna zai ne ko dai sun koma Birnin Kebbi ne ko sun koma Hidda Kwata ne lokacin da mun gari ba da mu sani da gaskiya, amma dai ga yanzu ba jami'an tsaro gaskiya. Dama yan sanda ya hanka wani kuma sun ka cere sun ka bamu.
Yahuza Gado ko da yake Isa ya ce suka tsere a suka tafi dai. Ai ba tserewa suka yi ba suka. Ai ba a ce jami'in tsaro ya tsere ai ba magana. Yahuza Gado duba mana shin yan siyasa me suke faɗa? Na san lokacin campaign kan ce ga abin da za a yi in an tafi majalisa ko shugaban ko da ke ba ma zaben ƙanana ko mikan ba a ɗaukansu da wani muhimmanci ma yanzu, amma daga zaben 'yan majalisa gwamna da sauransu me ake faɗa?
Gaskiya Malam Nasiru garinmu yana ba da ƙoƙari sosai a kan ɓangaren 'yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla, amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu. Domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka har garinmu ya zo nan ɗan Umaru da kansu da sauran jami'an tsaro ya yi mana alƙawalin za a turo mana jami'an tsaro, amma har yanzu dai ba mu samu ganinsu ba tukunna. Allah bai hukunta sun zo ba tukunna.
Tsohon gwamna Atiku Bagudu kenan.
Yawa ya zo ɗan Umaru da kanshi nan makarantar Bokon da ya gama dai ko kadan gari bai laɓewa to ya fa an gyara ta kan. To amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron kai yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lafiya malaman asibitin mu, to sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida su ne suke kulawa da mu, amma dai ba dai wani wanda zai fito daga ɓangaren ko wata guba ko kuma riɓa, a'a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan suna tare da mu haka to su ne suke dan kula da mu, amma dai ba dai wani a ce ya zo ba ne ma magana jami'in tsaro babu.
Isa baban gida ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke Bena can lafiya ƙalau ko kuma iya kawai yankin ɗan Umaru ne yake da wannan matsalar?
Wannan matsala malam nasu ba ya ɗan mutu ba ne ya shahi dukkan waɗanda yankuna da ka ja gaya maka irin bangaren su Ayu da su bangaren Mairai da kuma nan ɗan Umaru da kuma wani suke bangaren sun kurkusa shagar ɗin kaɓin.
Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na Dankowa Sagu da ke jihar Kebbi, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Toma Dalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya, yanzu ko ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne ta jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa batun shiga yaki da jamhuriyar Nijar domin dawo da mulkin demokuraɗiyya ba zai yi wa tattalin arzikin Najeriya kyau ba. Bola Tinubu dai ya furta hakan ne a lokacin da yake ganawa da wani jakada na musamman na ƙasar Amurka mai kula da harkokin nahiyar Afirka, Ambassador Molly P. Ita kuwa jaridar Vanga ta bayyana cewa yanzu haka shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a gudanar a wata mai kamawa a birnin New York na ƙasar Amurka. Jakadan musamman na ƙasar Amurka ya gabatar da wannan buƙata ga shugaban Tinubu a lokacin da suka gana a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ganawar dai ana ganin ba za ta rasa da saba da halin da demokradiyya ke ciki ba a jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe na yammacin Afirka. A matsayin Bola Ahmed Tinubu na shugaban kungiyar haɗa kai da kuma bunƙasa tattalin arziki na yammacin Afirka, wato ECOWAS, ko sai dai yawo. Sai kuma jaridar Leadership, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa dan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana a cewa bambance-bambancen da aka samu na takardar shaidar kammala karatun jami'a na jami'ar Chicago na shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da zargin da yake cewa akwai lauje cikin nadi dangane da karatun da aka ce shugaban na Najeriya ya yi a wannan jami'a ta kasar Amurka. Lauyoyin Atiku Abubakar sun bayyana cewa amincewa da lauyoyin Ahmed Tinubu suka yi cewa akwai bambance-bambance game da takardun ya tabbatar da zargin da tun farko Atiku Abubakar yi na buƙatar jami'ar Chicago ta gabatarwa kotu takardun na Bola Ahmed Tinubu domin tantance su. Sai kuma jaridar Reuters da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shahararren malamin addinin Islam nan Sheikh Ahmad Gumi na bayyana matakan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su da bunƙasa tattalin arziki da cewa za su yi illa ga Najeriya a nan gaba, kuma akwai buƙatar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ribas a wayannan tsare-tsare nashi da ya bullo da su. Sai kuma jaridar Vanga, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka shugabannin soji da ke mulki a ƙasar ta jamhuriyar Niger sun baiwa jakadun ƙasar Faransa da na ƙasar Jamus sa'o'i 48 da su fice daga ƙasar ta jamhuriyar Niger. Wannan takarda na ficewa daga ƙasar ta jamhuriyar Niger da aka mika wa jakadar ƙasar Jamus ya biyo bayan wanda aka mika wa jakadar ƙasar Faransa ne, wanda yake da tuni ƙasar Faransa ta bayyana cewa ba za ta janye jakadan nata daga ƙasar ta jamhuriyar Niger ba, domin kuwa ba ta amince da halaccin gwamnatin mulki soja a kasar ba. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. Huta lafiya.
To madalla gaida baban gidan Jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baba, a takaicen, kungiyoyin farar hula da shaidu sun ce masu zanga-zanga da ke neman a kawo ƙarshen mulkin kama karya sun rufe hedikwatar ofishin jam'iyya mai mulki da ke garin Suwede da ke kudu maso yammacin Siriya a zanga-zanga da ta shiga mako na biyu da ba alamar dainata. Matasa ɗauke da injinan walda sun rufe ƙofofin shiga ginin ofishin jam'iyyar da shugaba Bashir al-Assad ke jagoranta, wanda ke bisa ikon ƙasar tun juya mulkin shekara ta 1963. A jiya Lahadi ne ministan ilimin Faransa ya ce za a hana yara sanya abaya ko dogayen rigunan da ba su matsa jiki ba da wasu matan musulmi ke sanyawa a makarantun gwamnati a Faransa a yayin da ake shirin koma makarantu. Faransa wadda ta tilasta haramta duk wata alama mai dangantaka da addini a makarantun gwamnati tun a karni na 19 ta sa doka da ta cire duk wata alamar mabiya addinin Katolika daga tsarin ilimi a makarantun gwamnati, tana kokarin farfado da dokokinta domin maganin tsararren musulmi da ke karuwa a kasar. Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya, duk da cewa ba wata hulɗa a hukumance tsakaninsu, kuma sun tattauna kan yiwuwar hulɗa a tsakani. Tun a shekarar 2020 Isra'ila ke kokarin mido da hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain, Morocco da Sudan ƙarƙashin yarjejeniyar mido da kyakkyawar alaƙa da aka yi malakabi da Abraham Accord da aka cimmawa da taimakon Amurka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Hawashin Rib da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Jonah Cummings. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.